Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu rarrun ma a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalal da kuma niyya. Duk a jamhuriyar Niger sai kuma tashar Alfa Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu rarrun mu assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Ibrahim Kalmasti Garba, muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Cikin shirin za ku ji kungiyar Jama'atul Nasrul Islam ta ce hanyar farko da za a bi wajen magance barace-barace a Najeriya ita ce tabbatar da iyaye sun aika yaransu karatu da kayan abinci da sauran kayan bukatunsu. Haka kuma Salu Garba zai gabatar muku da shirinsa na darashin tayi. Daga nan kuma sai sharhin jaridun Najeriya, sai kuma wasu daga cikin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke bayyana mana. Amma duk waɗannan fa sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan ana kan shan hatsi lafiya ga labaran. Babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert Mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin email daga kwamitin yaƙin neman zaben Donald Trump. Ko da yake jami'an yaƙin neman zaben na Donald Trump ba su zo ga sanin hakan ba sai a makon jiya, lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta miƙa ma Mueller sakonnin email ɗin tun watannin da suka gabata. Sakonnin email ɗin da ake zance a kai sun samu ne daga kwamfutocin wasu manyan jami'an kwamitin kafa sabuwar gwamnatin Trump su 13, kama daga lokacin da aka zaɓi Trump a farkon watan Nuwamban shekara 2016 zuwa lokacin da ya hau gadon mulki ran 20 ga watan Janairun shekara 2017. Abubuwan da ke ciki sun hada da tattaunawa kan tsaron ƙasa da kuma abubuwan da Trump zai fi mai da hankali a kai a matakan ƙasa da ƙasa, da kuma tantancewar waɗanda za a nada a gwamnatin ta Trump. Lokacin da muka karɓo sakonnin email a yayin da muke binciken da muke a kai, au mun samu yaddar mai akwatin email ɗin, au mun buƙatar da ya kamata mu bi. Abinda mai magana da yawun mula ya faɗa kenan tun da farko a jiya Lahadi. Lori Lagafa, wani lauyan kwamitin yaƙin neman zaɓen na Trump, ranar Asabar ya gabatar da koke gaban kwamitin sa ido kan al'amura na Majalisar Dattawa da wakilai cewa Mueller ya karɓo waɗannan saƙonnin email ɗin, duk kuwa da ya san cewa saƙonnin ba mallakin hukumar ba ne.
Fadar shugaban Rasha ta Kremlin ta faɗi jiya Lahadi cewa hukumar leƙen asirin tsaro ta Amurka CIA ta samar da bayanai ga hukumomin Rasha da suka taimaka wajen daƙile jerin shirye-shiryen har-haren ta'addanci da ISIS ta auna kan birnin St. Petersburg. Hukumomi a Moscow sun ce shugaban Rasha Vladimir Putin ya kira shugaban Amurka Donald Trump ya gode masa saboda wannan bayanai da CIA ta bayar, kuma fadar shugaban Amurka ta White House ta tabbatar da kiran da Putin ya yi. Kasar Rasha ta ce bayanan na da inganci har ya kai ga taimaka ma hukumar tsaron kasar wajen bin sawun mutane 7 a makon jiya da suke shirin kaddamar da harhari kan babbar majami'ar Kazan wadda aka kafa tun karnoni 2 da suka gabata, da kuma wasu wurare a wannan birni wanda shine na 2 a girma a Rasha. Ko jiya Lahadi ma an saki kama wasu mutane guda 3.
Yayin da yake gab da cika shekara guda kan mukamin shugaban kasar Amurka, da alamar Donald Trump na gab da yin wata gagarumar nasara a majalisance, ma'ana garan bawul ga tsarin harajin kasar Amurka da kuma shafe wani bangare na tsarin inshorar lafiya da gwamnatin tsohon shugaba Barack Obama ta bullo da shi. Yayin da nake takara, na yi alkawarin bullo da wani irin tsarin haraji mai rangwamen gaske ma ma'aikatan Amurka, waɗanda su nema ginshiki da kuma marayar Amurka. Abinda Trump ya aika ta kafar Twitter kenan jiya Lahadi, ya ƙara da cewa yanzu saura 'yan kwanaki kawai mu cimma hakan. Da alamar dai 'yan majalisar Amurka na jam'iyyar Republican na da adadin ƙuri'un da suke bukata don rage haraji ga kamfanoni da kuma ma'aikata, wanda kuma zai ƙara bashin Amurka da dala $1.5 trillion. an bayyana kudirin doka mai shafuka 1000 ranar Juma'a bayan kwashe kwanakin da aka yi ana tattaunawa ya kai ga cimma kullo da tartibin kudirin doka wanda ya samu goyen bayan har da dama daga cikin mawuyatan yawar Republican na yanke shawarar goyen bayan wannan tsarin garan babul ga harajin a cewar Senator Bob Koka mai wakiltar Tennessee
To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC Jiya Lahadi ɗan ƙunar bakin waki a kallabi masu dauke da manyan makamai suka afka ma wata majami'a mai cike da mutane a birnin Quetta wanda ke kudu maso yammacin Pakistan suka kashe masu ibada a kallatar daga cikin al'ummar Krista tsiraru Jami'ai da likitoci sun ce yara kanana da mata na cikin waɗanda harin da aka kai kan majami'ar Bresel Memorial Methodist wanda ke yankin da ke cike da tsaro a birnin babban jami'in yan sanda Speto General Mu'azzam Ansari ya ce ba dan yan sandan da ke tsaro sun gaggauta daukar matakin hana maharin shiga majami'ar ba da mutane da dama sun mutu Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC Madalla yanzu zamu leka jihar Kaduna Najeriya inda masu ruwa da tsaki suka amince da ganin an dauki matakin kawo karshen barace-barace ga Isa Lawa Ikra da karin bayani
Kungiyar Jama'at Nasarar Islam JNI ta ce hanya ta farko da ya kamata a bi wajen magance barace-barace a Najeriya ita ce ta tabbatar da ganin iyaye sun ture ƴaƴansu karatun allo tare da abinci da sauran kayan bukatu na yau da kullun da yake amsa tambayoyin manema labaru jim kadan bayan tashi daga taron kungiyar mahaddata alqur'ani ta kasa a garin Kaduna sakataren na kungiyar Jama'at Nasarar Islam Dr. Khalid Abubakar Aliyun da ya wakilci mai alfarma sarkin musulmi ya nuna gamsuwa da ganin masu ruwa da tsaki yanzu sun amince a dauki matakin ganin an kawo karshen barace-barace
ba wannan ba karamin abin farin ciki bane a ce an samu su alarammomi makaranta alqur'ani da kansu sun hada kansu kuma suna suma ko ka irin halin yadda ake kokarin bata qur'ani da mazowansa ta hanyar yin bara
ta wace fuska kace ganin za a iya raba bara da karatun alqur'ani musamman yadda wasu ke kallon shi a dunkule
farko iyaye duk uban da zai saki ɗansa ya taho karatu to ya tabbatar da cewa dauki nauyin sa cin sa da shan sa da tufasar wasa da kuma dawainiyan magani
sai dai fa tsohon ministan ilimi a Najeriya Malam Ibrahim Shekarau ya ce kokarin dakatar da barace-baracen a wannan kasa zai dauki lokaci
duk mai tunanin cikin shekara 2 3 4 10 20 za a maganta wannan al'amari ya daina abin da zai dauki lokaci a hankali abin ne ma dai shine gwamnatocin mu a kowane mataki su rungumi wannan al'amari makarantun tsangaya su nemi haɗin kansu fatan mu shine nan gaba su zama na cewar an kula da su an kula da yanayin karatun su da tsarin karatun
to kome makasudin kiran taron mahaddata alqur'anin na ƙasa nan a garin Kaduna Sheikh Hassan Musa Minashi ne shugaban kungiyar mahaddata alqur'ani ta ƙasa
makasudin shine mu gaya wa kanmu gaskiya cewa babu abin da ya hada almajirci da bara kuma akwai bambanci tsakanin mabarata da almajirai ina ganin wannan shine mataki na farko da dan Allah wanda nan da wasu ƴan shekaru ba za ka ga almajiran tsangaya suna yawo akan hanya ba
kuna ji a jikin ku cewa za a iya ci gaba da kawo dalibai daga wasu garuruwa su yi karatu ba tare kuma sun fita neman abinci ko bara ba
wato inda muke son gwamnati ta shigo kenan wanda zai zama duk wani alaramma da zai tafi da almajirai dalibai neman karatu daga nan zuwa can daga wannan gari zuwa can a kauyuka da birane sai ya zama mu mun shigo gwamnati ta shigo abin an masa tsari sai an bashi izini da takardu an san almajiransa guda kaza ne da sanin gwamnati da sanin mu to idan aka haka shikenan babu wata matsala
wasu daga cikin mahallarta wannan taro ciki har da uwar gidan tsohon gwamnan jihar Kaduna Hajiya Asma'u Ahmad Muhammad Makarfi sun nuna gamsuwa
to kaman a baya an yi abubuwa da kuma ana kan yi ba wai an daina bane amma kamar yadda nace abin da yasa na ji dadi su malaman ne suke magana kan wannan saboda gwamnati da doka ba za ta hana bara ba saboda kai ne zaka dauka kanka kima ka daraja kanka gwamnati za ta plan nata fatin mu ma iyaye da al'umma da musulmai gaba daya muna da haƙƙi ga wannan ayyukan
sunana Rabi Suleiman Bishi tsohon sakataren gwamnatin jihar Kano yau nazo wannan taro mai tarin albarka wakilci tsohon gwamnatin jihar Kano sanata Rabi Musa Konkoso muna yin fatan alheri kuma na ji dadi kwarai da gaske da na ga malamai waɗanda su ne dama ake abin domin su sun zo da kansu yanzu sun kawo tsari wanda zai kawo maganin barace-baracen nan cewa ba bara a musulunci
wannan dai shine na farko da masu wardaki musamman ma dai muhaddata alqur'anin da ke kula da makarantun allo suka kira taro na kasa domin tattauna yadda za a kawo ƙarshen barace-baracen da ake jingina shi da karatun allo Isa Lawli Kara muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya
to a gaida na Ikara kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan waka
Alhaji Mandela Jabe Allah ga ta girma na
Alhaji Mandela Jabe Allah ga ta girma na
Alhaji Mandela Jabe
eh nan bai ya wuce radi
bai na kana nan bai
nan bai ya wuce radi
bai na kana nan bai
Alhaji Mandela Jabe
Allah ga ta girma na
Allah ne jenge da lana da yando do da
Allah
ne jenge
da lana da
To madalla yanzu agogon mu a nan Washington DC na cewa karfe 2:12 na dare ga shirma na gaba
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
kuɗe a kashe su ta hanya mai kyau
da rashin tayi akan bar araha haka ne Salo Garba ne yake farin cikin gabatar muku da shirin daga nan birnin Washington DC ana batun kasafin kuɗi ana kuma jaddada saka jari da sukuk da wasu hanyoyi domin a taimaki kasafin to ya za yi hakan kamar yadda wata kila wasunku suka ji a makon da ya gabata sukuk yana nufin cin bashi ko saka jari a tsarin musulunci bakin mu Adamu Mu'azzam Modibo Yishau Aliyu da Sani Aliyu Dutsunma za su fadakar da mu a firar su da Madina Dauda wakilin murar Amurka dake Abuja
badan zo ga Yusha'u tattalin arziki akwai makarantu daban-daban akwai classical akwai neoclassical akwai Keynesians akwai monetarists to duka waɗannan karatu daban abinda duk muke magana shi kasafin kuɗi da yanda ake gabatar da kasafin kuɗi abinda Alhaji Sani yake faɗa game da kasafin kuɗi da ciwo bashi wannan yana nan wannan amma abinda shi Alhaji Madibo yake magana ciwo bashin yana nan to sai mu koma kasafin kuɗin kasafin kuɗin an gina shi ne kamar yadda na fara cewa akan medium term expenditure framework shi kuma an gina shi ne akan fiscal responsibility act dinnan yana magana ne akan yanda gwamnati za ta shirya tsare-tsaren ta da yanda za ta samu kuɗaɗen ta to abinda ta faɗa a cikin act dinnan akwai man fetur akwai haraji akwai aron kuɗi shi kuma aron kuɗin akwai yanda za a aro shi ba shugaban da ya isa ya je aro kuɗi tun daga Buhari zuwa gwamnoni a jihohi sai ya tafi majalisar ƙasa abinda wannan act ke magana kenan sun baka ma izini ka aro kuɗin
amma sai ka samu umurni
sai ka samu umurni ko kuma yardan su to wannan suna cikin abubuwan da sai an koma yanda ake shirya kasafin kuɗi sannan kuma a dauko wannan muhawaran ita kuma nata daban amma a halin da kasafin kuɗi yake ciki a yanzu ƙasan an yadda ta ciwo bashi kuma dole sai ta ciwo za kuma za ta ciwo bashi ne saboda dama an ciwo mata basu suka kamar yadda nace $65 billion kasuwannin kuɗaɗe sannan mun sa yarjiniyoyi a cikin hukumomin da ke bada aron kuɗin nan misali zan baki babban bankin duniya IMF waɗannan kamar yadda muke membobi a waɗancan bankunan to mun sa yarjiniyoyi sai mun aro kuɗi kuma mu ma za mu zuba to irin waɗannan tarnaki na tattalin arziki wannan kuma wani muhawara ne na jari hujja ko kuma gurguzanci ko kuma tsarin mulki na Islama kamar yanda yake Islamic banking amma har kasar Saudi Arabia da take gaba ɗayan ta Islamic ce ita ne ke cikin wannan manyan basu suka
kuma tana cin bashi
ita
cin
ruwa yawa ita te ta kasafin kudi ita ce kasa daya da su dauki lokuta mai tsawo take kasafin kudi mai rara wato surplus budget saboda irin kudaden da suka samu amma a yanzu ita ma ta koma deficit da ta koma wannan kasafin kudi mai gibi ta shiga kasuwannin kudaden nan saboda wasu yarjejeniyoyi ne tattalin arzikin bai yiwa ne kamar a gwamnatance ne idan ka kiciyo bashi ita gwamnatin ita kanta take da bada basu sukan ga talakawa ma amma da kudin ruwa kadan to amma ita bankin Islama wata alternative funding ne wanda a yanda aka gina ta an gina ta ne kawai mu zo mu yi akan riba da faduwa to wannan tsari ya fi kyau a duk duniya kuma yana da kyau gwamnati su koma su zuba kudade a irin wannan ma bankunan da daya kenan in sun zuba kudade sannan masu arziki su zuba kudade a waɗannan tsarin idan suka zuba sannan gwamnati su koma su dogara da su saboda kamar yanda Alhaji Sani ya faɗa wallahi kasashen duniya da masu zuba jarin duniya sun fi samun sauki da riba mai ingantuwa amma matsalar mu a cikin tattalin arzikin kasar mu ba gwamnatin tarayya ne kadai ba jihohi da dama yanzu suna neman ciwo basu sukan nan bacin majalisoshin kasa jihohin su da zasu nemo bashin yarda a wurin su sai sun hada da majalisar tarayya kuma saboda abin ya koma karkashin debt management office wanda kuma akwai committee da ke kula da basu sukan nan wanda suke tantance irin basu sukan da zamu karba
to me yasa ake shiga cikin irin wa'annan tarnakin ne
ai ba ai haja
ba rashin jari rashin kuɗi ne kamar yadda ya faɗa gwamnati ba za ta yi ba dole sai an ci bashi wannan shine gaskiya magana
ba tarraki ba ne muke shiga a kullun ni magana ta tana nan guda cewar a kullun mukan dauki abu mu rungume shi ba tare da mun tsaya ba mun tantance shi da fa'idar shi bari in ƙara mai daki baya magana da kuka tabbai shin ka ga su ku lokacin da ran da aka ce ana son su ku ai ka ga debt management office din da ake magana su suka goge gaba suka dauki ta suka yi ta maza suka yi hibbasa suka ce bari mu tuku na miliyan 100 suka ce suna so biliyan 100 suka ce suna so shin suka samu yadda haka misali to amma yanzu idan da suka ce a'a biliyan 500 muke so ko biliyan trillion guda muke so ai kakin ga duk kila za a same shi abinda kullum muke magana cewar kada mu tsaya a wuri daya mu zauna mu ce wannan hanye dole ita za mu yi ta bi kullum kada kuma mu tsaya muna tunanin cewar a'a shin yanzu ba demokradiya muke ce muna yi ba amma demokradin nan da yadda su waɗanda suke cewa takama da demokradiyai da mu shin iri ɗaya muke yi shin shin yanzu tsakani ga Allah mun san mun yi mulki kala-kala akwai mulki guda ɗaya akwai rana guda ɗaya wanda aka ce yau gwamna guda ya ɗauki biliyan 10 amma ba da demokradiya muke ba ba kullun cikinta ake satar ba na dole ne mu kalle ta mu ce dole mu yi ta haka idan gobe za mu yi ko tunda yanzu ya wuce kada mu tsaya muna ta kallon dole nan duk shekara bizbiz din mu sai mun je mun ciwo bashi mu tsaya mu kalli cewar shin menene matsalar mu menene za mu yi duk kasan nan mun sani cewar arzikin mai kullun abin da muke magana ya zama mu kamar wata annoba kullun sai ƙara talaucewa muke yi duk da shi shin menene za mu yi amfani da shi mu ga a yau idan ɗan Najeriya an bude mashi hanya ta ya samu kuɗi ya samu arziki wani abun nan din harajin da ake magana na 6% na shine a duniya ake biya a lokacin ne muke da kuɗin mutum yake da kuɗin aljihun shi nashi na arzikin shi wanda a da abinda ba a fahimta ba da ake magana agriculture a jihohin arewa shine ai mutanen talakawan arewa suna da arzikin kasuwancin nan arzikin gonan nan wanda za su biya harajin su sannan ma in sun je floating auduga ko floating gida ko floating menene sai sun biya wasu harajin kala-kala wannan shine arziki na ƙasa kuma shine abun nan
kin ga nan ba akwai abu gungu dole gwamnati ta ga ina ake lalata dukiya
eh ka bada misali da filin jirgin sama jami'an tsaro iri kaza duk kuma biyan su ake
kin ga wannan idan aka lura da wannan za a samu ragin asara kudin da gwamnati take yi na biyu kamar yadda shi Malam Sani ya faɗa muna da kudade a cikin ƙasar nan wanda gwamnati bata ma sai yadda za su tsara su samu wannan kuɗin bisa ga ruwa kaɗan a samu kuɗi a aiwatar da ayyukan gwamnati ba watakila manyan ma'aikatan gwamnati sun fi son su je waje su aro kuɗi yanzu zan baki misali National Pension Commission wannan hukumar na Pencom wannan hukumar nan ta magana biyan kudin pension na ma'aikata suna da kudi yanzu ya kusan naira trillion 6 zuwa 7 amma duk kudaden nan bisa ga doka duk kudaden nan an sai hannun jari da su an ba an jan aje su a banki ana karban ruwa ko kuma an ba wasu kamfanoni bashi bisa ga tsarin nan na magana da ake kira wai corporate bond ko kuma sun ba wa gwamnati bashi da ake kira treasury bond ko treasury bill kin ga wannan abin nan na pension gwamnati muna da yawa a Najeriya yawan mu ya kai miliyan 180 daga shekara 18 lokacin da yaro zai gama makarantar secondary ya kama aiki ko na noma ko laboranci ko wani abu har zuwa lokacin da zai retire shekara 60 muna da mutane sun fit miliyan 140 a cikin wannan da tsakani kowaye cikin su yana samun kudi ba zai kasa naira dubu a rana ba gwamnati ta fidda tsarin da kowane mutum zai iya tattalin naira 100 kowane rana a wata kai tattalin naira 3000 kenan a shekara kai tattalin dubu na 240 da wani abu in kowa yana yin wannan ana hada kudaden nan gwamnati na juya su a gurin ƴaƴanta za ta zo ta ari wannan kudi bisa ga ruwa kadan kadan ai amfani da su ya amfani albarkaci da sa amma ba za a yi haka ba ni na taba bada shawaran wannan cewa duk manoman mu da masu yanzu kike je kasuwan Kano zaki samu yara masu jin karfi a jikin suna dako kowane yaro yana samun 3000 zuwa 5000 a kowane rana amma baya ajiyar naira 500 a kowane rana kin ga na biyu na uku shine gwamnati ya kamata ta yi abin da ake cewa PPP wato public private partnership ka nemi mai kudi ka ce mishi a cikin harkan kasan nan me yan kake so wani zai iya ce maka zan gina gada a guri kaza amma ka bar ni ni in karbi harajin wannan gada na shekara 40 bayan shekara 40 gadan nan ta zama ta gwamnati kaga dai kullu ya biya kudin sabulu an gina gada shi ko yana zaune a gurin duk wanda zai wuce ya karbi naira 50 a harsin na shekara 40 so irin wannan fasali kamar da Allah sani yake fara
na hada hannun kasuwanci
da gwamnati da za a samu kudin shiga na gwamnati kuma a samu ayyukan suna wanzuwa ba tare da gwamnati ce za ta cire kudi ta yi su ba in ba haka akai ba to mun za mu ci gaba da cin wannan bashin ba yadda muka iya kuma za a zo a rika sace kudin ha yanzu duk duniya ba kasar da ta kai Amerika arziki ita ce arziki kasa mai arziki ta farko a duniya amma kuma
ma duk duniya ba wanda ta kai ta bashi
akwai bambancin bashin kasashen Amerika da ake magana da mu bashin mu kin gane ko system din economic system din su na tattalin arziki duka wannan ya shiga wannan da wuya kiga mutum guda yanzu a Amerika wanda bai san yadda zai je abin nan bai da aikin albashi ko wani abu kuma mutanen su su bankunan su su ne hanyoyin da mutane da yawa suke zuwa su nemi kudi su hidimomi na yadda mu dubu na sha magana kan kudin pension din da ake tarawa ajiye su da ake yi a cikin ko a ba central bank a sai bond da su ko a gaban ba wani abu suke ba interest suke create wato riba ce ruwa ne suke tai amma su ba su wakiltar wani kaddara
to kuma ana iya diban wayannan kudaden
su abin da ya kawo wannan wadannan kudin an ajiye su ne domin ɗan pension amma ɗan pension yau za su aishi kuɗin nan ko gobe ko jibi a'a kowa zai zo cikin ɗan lokaci ne amma lokaci mai tsawo kuma lokaci kuɗin nan kuna sulan suna ƙaruwa shin kuɗin nan me zai hana amfani da su a gina ƙaddara
madalla jama'a anan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai zuwa idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakin namu Adamu Mu'azu Modibo Ijo Aliyu da Sani Aliyu Dutsin ma da suka taya mu fira da Chobahiro Dodone da suka shirya mana sauti ni Salo Garba ke cewa ku kasance lafiya
kuɗi an kashe su ta hanya mai kyau kuɗi an kashe su ta hanya mai
to madalla a gaida Salihu yanzu kuma ga baban gida Jibrin da sharhin jaridun Najeriya
fara sharhin jaridar na yau ne da jaridar The Punch a cikin sharhin ta jaridar The Punch ta ruwaito wani babban jami'i a ma'aikatar harkokin wajen Amurka mai suna Nick Sadowski na cewa gwamnatin Amurka ba za ta ce komai ba game da zarge-zarge da ake yi cewa a can baya gwamnatin ta Amurka ta hana shugaban kasa Muhammadu Buhari shiga kasar ta hannun shekaru 15 a inda kuma bangare da shi ma tsohon mataimakin shugaban Najeriya Atiku Abubakar ake zargin cewa ana neman sa ruwa a jallo a kasar ta Amurka don haka nema har yanzu ya tasa ziyartar kasar ta Amurka. Jaridar The Punch da ta ruwaito jami'in na gwamnatin Amurka na cewa ba su bayyana dalilan su na hana jama'a shiga kasar ta Amurka domin abu ne da ya shafi sirri. Ita kuwa jaridar The Nation ta ruwaito shugaban kasa Muhammadu Buhari ne yana kalubalantar kasashen yammacin Afirka da su tashi tsaye wajen magance matsalar ta'addanci da fatocin jama'a da kuma fatocin muggan kwayoyi a yankunan su. Shugaban Buhari wanda yake magana a lokacin taron shugabannin kasashen ECOWAS da aka gudanar a Abuja ya ce irin waɗannan matsaloli na kawo nakasu ga ci gaban matasa maza da mata da kuma tattalin arziki kin yankin yammacin Afirka. Ita kuwa a sharhin ta daya daga cikin jaridun da ake bugawa ta hanyar yanar gizo mai suna Premium Times ta ruwaito kungiyar manyan ma'aikatan man fetur da iskar gas yan gasan ne na cewa za ta fara wani yajin aiki na baba sai ta gani a yau din nan Litinin. Jaridar ta Premium Times ta ruwaito kungiyar na zargin wani kamfani mai zaman kansa da ake kira Nekonde Energy Limited da daukan wasu matakai da suka sabawa ka'idoji na aiki akan ma'aikatanta. Kungiyar Pengasan da Ifman dai sun ce duk kokarin shawo kan wannan lamari tare da karamin ministan man fetur na Najeriya Dr. Ibe Kajuku ya citara. A ƙarshe sai jaridar This Day wanda ta ruwaito rundunar sojan Najeriya na cewa ta kama ƴan kungiyar Boko Haram 220 a ƴan kwanakin nan. Sanarwar da mataimakin daraktan yaɗa labaran rundunar sojin a ƙarƙashin dakarun Operation Lafiya Dole Kanal Onyama Nwachukwu na cewa tun da farko dai an kama ƴan kungiyar 53 kana daga bisani aka kama saura 160 bakwai a harhare da aka kai yankunan da ƴan kungiyar ke samu mafaka a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Sanarwar kamen dai na zuwa ne a daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta samu agaji ko tallafi na dala biliyan 1 daga kungiyar gwamnonin Najeriya da tallafawa gwamnati a yakin da take yi da kungiyar Boko Haram. Karshen sharhin jaridun kenan na wannan safiya. Huta lafiya.
A gaida baban gida Jibrin yanzu kuma sai wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke ajiye mana akan na'urar mu.
Assalamu alaikum gidan radio Jasar America. Kuna tare da Aminu ne daga Tanti babbar karamar hukumar Boko Jihar Plateau. To zai bayyana ra'ayina game da taron da ake yi a Kano, taron da ake magance shaye-shaye. To a zahirin gaskiya wannan wannan tare ya zo lokacin da ake bukata.
Assalamu alaikum sashen sunanmu da Amurka da magana Aminu mai albasa sashen gaskiya a tarayyar Najeriya. Ayyuka na sun lokaci da zan da zan da wannan yajin aikin da gidan mai suke yi abu a Buhari gaskiya nuna abu ne ba mutum saboda mu talaka ne mu ke yi fafutuka ya maza zama shugaba a wannan gwamnati ta tarayyar Najeriya. Sai dai mun ga ajin ruwa ba su je halin su ba don gaskiya wannan mulki mu dai saraka ba za mu ci ce mu ba sai dai mu ce in yi mulmai da in yi mulmai.
To madalla da fatan za a ci gaba da kira ana ajiye mana sakonni kafin mu kai ƙarshen shirin ga Ibrahim ya dawo mana da takaitattun labaran duniya.
To a takaice babban jami'in binciken Amurka na musamman Robert Mueller ya jaddada hurumunsa na tattara sakonnin email daga kwamitin yakin neman zaben Donald Trump ko da yake jami'an yakin neman zaben na Trump ba su zo ga sanin abin da ya faru ba sai a makon jiya lokacin da suka ji cewa wata hukumar gwamnati ta mika ma Mueller sakonnin email din tun watannin da suka gabata. Yan tawayen Taliban sun kashe sojojin Afghanistan akalla 14 baya ga da dama da suka rawanta a wani harin da suka kai da azuba a lardin kudancin Helmand.
To madalla masu sauraro anan muka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku jo sai daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya tana gabatarwa sai kuma Tuba Hiro Jojo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumar ke cewa sai Allah ya kara hada mu. Assalamu alaikum.